Profesor, menene matsalar shugabanninmu da ba su so tafiya? Na san ka ci kai magana cewa watakila wannan yana daga cikin lalacewar da kasashen Afirka suka yi. Me yasa ƴan ƙasa ba sa iya tashi su nemi haƙƙinsu su ce babu?
To yanzu kan jama'a kai tambaya, me yasa ba su fitowa titi suki? Abin da yasa ba su fitowa titi suki irin waɗannan mulki na danniya da murdiya, domin farko akwai cin hanci da kafin rashawa. Ku dukkan ku shi a duba irin manya-manyan ku, sarakan gargajiyan ku da makamantan ku duk. Na biyu, ana tsoron mutuwa, domin kowane ne an rinka ganin inda a kasashen din an gani a gini a kasashe da yawa inda mutane za su fito na zanga-zanga na lumana ne sha bude wuta a yi damunan jini. To irin matsaloli hakan nan ne yake sakawa irin waɗannan mulki suke dadewa, kuma ƙasashe ba su ci gaba. Abin mamaki, abin kunya.
Profesa Uba Ali Muhammad, shin kana ganin abin da ya faru a Zimbabwe yana iya faruwa kamar ganin dadewar shugaba Paul Biya da shi na Zimbabwe? Ratar shekaru biyu ne kawai tsakanin su a mulki, wannan yana shekara 37, wannan yana shekara 35.
Ba shakka Alhaji Sahabo Imam Aliyu, tsakanin shugaba Mugabe da shugaba Paul Biya shekara biyu ne a dadewa kan mulki. Wato shin ce maka je iya ya faru bi je iya faruwa ba? Domin idan ka duba matsayin matan Mugabe, Mrs. Grace Mugabe, a fagen siyasan Zimbabwe, wato she zamana inda ta fi dukkan tsarurrukan ƙasan ƙarfi.
To
tana fadaji babu wani kamaru. Na biyu, wannan matan inda ta je bai dade nan ba, kaji abin da ta je ta yi shara'a bita a ƙasan Afrika ta Kudu da makamantansu. Wato ta shahara a neman fitina ita matan nan, Grace Mugabe. She ya sa har ta zo suka kara da Prime Minister, shi ne ya kawo wannan hayaniya da yunkurin juyin mulki ko juyin mulki a Zimbabwe. To idan ka duba a kamaru ba haka bane. Na uku,